Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Asuraro barkanku da wannan lokaci da fatan kun yi lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 1 ga watan Oktoba na shekarar 2020. Yayin da ake bukukuwan cikar Najeriya shekaru 60 da samun yancin kai. Shin waɗanne irin kalubale kasar ta fuskanta cikin waɗannan shekaru?
An yagin ba sa sabunce kalubalen da suka samu Najeriya na daidai mai tafi ne kuma an yi shi a Kano, an yi a Maiduguri, an yi a Yola, Gombe da wasu sassa na Kaduna. Sai kuma rikicin kabilanci da na addini da aka yi a kudancin Kaduna da Kaduna da sauran a can Arewa maso tsakiya da kuma jihar Arewa maso gabas akwai takaddama da suka yi ta faruwa tsakanin Jukun da Tizi da Kute da Chamba da Fulani.
To rahoton namu na musamman ya ta'allaka ne kan shagulgulan cikin Najeriya shekaru 60 da samun yancin kai wanda Ibrahim Abdul Aziz zai gabatar. Bayan nan muna kuma dauke da labaran wasanni, amma kafin nan bari mu fara da shin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Gwamnatin Spain ta bada umarnin saka wasu takaitattun matakan kulli a birnin Madrid yayin da kasar ke fuskantar karin sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar coronavirus. An hana mazauna birnin mai mutum miliyan 3 fita waje daidai idan mutum zai je aiki, makaranta, siyayya ko kuma asibiti. An tilastawa gidajen sayar da barasa da abinci su rika rufe shagunan su da wuri tare da rage adadin masu zama a ciki da kashi 50 cikin 100. An amince da sabbin matakan kullen ne yayin wani zama da aka yi tsakanin gwamnatin Prime Minister Pedro Sanchez da shugabannin yankunan kasar masu cin gashin kansa a kasar ta Spain. Ministan Lafiya Salvador Illa ya faɗa wa manema labarai cewa matakan kullen za su shafi dukkan yankunan da ke da mazauna akalla 100,000 wanda zai shafi unguwanni 9 zagaye da babban birnin kasar Spain. Nahiyar Turai na ci gaba da fuskantar karuwar sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19. Yayin da Spain take samun mutum 300 waɗanda suke kamuwa cikin mutum 100,000. Amma adadin ya ninka a yankin Madrid wanda ya kai fiye da mutum 780 da suke kamuwa da cutar cikin 100,000. Shugabar Majalisar Wakilai a Amurka Nancy Pelosi da sakataren baitulmanin kasar Steven Mnuchin na shirin sake wani zama yau Alhamis yayin da suke kokarin cimma matsaya kan wani sabon shirin bada kuɗaɗen tallafi saboda annobar coronavirus wanda ya gagara samuwa. Pelosi ta ce bangarorin biyu sun tattauna abubuwa da dama jiya Laraba, kuma tattaunawar za ta ci gaba da ganawa. A wata hira da aka yi da Mnuchin a shirin Fox Business a daren ranar Laraba, Mnuchin ya ce idan aka cimma matsayar da ta gamsar da mu a shirye muke mu amince. Sai dai tattaunawar ta samu tangarda kan yawan kuɗaɗen tallafin da za a bayar. Da farko dai 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat sun gabatar da kudirin $3.4 trillion, amma sun rage adadin zuwa $2.2 trillion. Mnuchin ya faɗa jiya Laraba cewa har yanzu yawan kuɗin ya yi yawa, yayin da ita fadar White House ta tsaya kan kusan $1.5 trillion. Shugaban yan adawar Rasha Alexei Navalny ya faɗa wa wata mujallar ƙasar Jamus cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ne ya sa aka sanya masa guba. A wani bangaren kalamansa da jaridar Der Spiegel ta fitar yau Alhamis, Navalny ya ce ba ni da wani da zan zarga da aikata wannan laifi illa shi. Ita dai fadar Kremlin ta musanta cewa tana da hannu a ciki. Navalny ya kamu da rashin lafiya a cikin jirgi a ranar 20 ga watan Agusta, inda da farko aka kwantar da shi a wani asibiti a garin Omsk na yankin Siberia. Likitocin Rasha sun ce ba su iya gano wata alama da ta nuna guba aka saka masa ba, amma bayan mayar da Navalny zuwa asibitin Jamus, gwaje-gwaje a can sun nuna an saka masa guban nan da ake kira Novichok, wacce asalinta daga tsohuwar tarayyar Soviet aka haɗa ta. Haka ma gwaje-gwajen da aka yi a ɗakunan binciken Faransa da Sweden sun tabbatar da wannan sakamakon. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mahukunta a Hong Kong sun ce gura ta lafa a ranar Alhamis a yankin bayan da aka baza dubban jami'an tsaro a titunan birnin don su dakile duk wata zanga-zangar masu rajin kare mulkin demokuraɗiyya a lokacin da ake bikin gargajiya na tunawa da ranar da aka kafa ƙasar China ta zamani a shekarar 1949. shugabar Hong Kong Carrie Lam ta yabi sabuwar dokar tsaro da hukumar Beijing suka saka wa yankin, wacce ta ce ta taimaka wajen yayyafawa ayyukan masu rajin kare demokradiya ruwan sanyi a birnin mai yar kware-kware yancin gashin kai. Yan sanda sanye da kayan sulke sun rufe wani sanannen yankin hada-hadar kasuwanci yayin da ake tsammanin faruwar zanga-zangar da masu fafutuka akan yanar gizo suka kira. Tsohon shugaban kasar Saliyo NS Bai Koroma zai bayyana a gaban hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa a ranar Litinin don amsa tambayoyi kan zargin rashawa da ake wa gwamnatinsa wacce ta kwashe sama da shekara goma a mulki. Goron gayyata da aka aika wa Koroma na daga cikin matakan da magajinsa shugaba Julius Maada Bio ke ɗauka na ƙoƙarin gano wanda ya jefa ƙasar cikin ƙangin kare tattalin arziki. A wani mataki na tabbatar da aukuwar binciken, an haramta wa Koroma da wasu jami'an gwamnatin sama da 100 fita daga ƙasar bayan da aka zarge su da laifin wawura dukiyar ƙasar a tsakanin shekarun 2007 zuwa 2018 da suka kwashe suna mulki a ƙasar ta Saliyo. Zarge-zargen da ake musu na tattara ne kan yadda aka rika tafka kurakurai a ayyukan haƙar ma'adanan ƙasar da kuma yadda aka rika ba da kwantiragi. A baya tsohon shugaba Koroma ya sha musanta zargin aikata ba daidai ba.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, yayin da ake bukukuwan cikan Najeriya shekaru 60 da samun yancin kai, wani batu da ya mamaye zukatan mutane shine batun harkar tsaro a kasar, wanda yana daya daga cikin batutuwan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tabo a jawabin da ya yi wa 'yan kasar a yau. Shin waɗanne irin kalubalen tsaro kasar ta Najeriya ta fuskanta cikin waɗannan shekaru? Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya yi mana nazari a wannan rahoto da ya hada mana daga Abuja.
A yau da Najeriya ke bikin cika shekaru 60 da samun yancin kai, mazauna birnin Abuja sun ga manya da kananan jiragen yaki na kai komo a sararin samaniyar birnin dauke da tutocin Najeriya. To ko menene ma'anar yin hakan? Tambayar kenan da na yi wa babban Hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Baba Abubakar.
Shawagi da jiragen nan sun yi saboda a tuna da ofisoshi wanda suka mutu a dalilin yakin basasa na Najeriya ko kuma wasu wurare na yakuna daban. Mutane kamar su Kanal Shito Alawo na farkon wanda ya yi jagoranci wannan runduna da sauran mutane masu yawan gaske waɗanda ofisoshin wanda suka rasu su Nasara Abdallah, su Basiru Ado. Da mutane dai da yawa muka ga cewa ya kamata mu dauki wani dan lokaci mu tuna da waɗanda suka jiba da rayukansu saboda Najeriya ta ci gaba. To wannan shine dalili na wannan shawagi. Wannan jirage da suka yi shawagi kamar wato muna dada godiya ne ma waɗanda suka bada rayukansu saboda Najeriya ta samu zaman lafiya kuma ta ci gaba.
Tun dai bayan samun yancin kai, Najeriya ta yi fama da matsalolin tsaro iri daban-daban kamar yadda kwararre Professor Muhammad Tukur Baba ke mana ƙarin bayani.
Akwai juyin mulki da sojoji suka yi wa fara hula na farko bayan kamar shekara 5.5 da samun yanci. In ka duba za ka samu suka kawo irin katsalanda ga siyasa da ci gaban kasar nan.
Bayan yakin basasa zan ce kalubalen da suka samu Najeriya na daidai mai tasine kuma an yi shi a Kano, an yi a Maiduguri, an yi a Yola, Gombe da wasu sassa na Kaduna. Sai kuma rikicin kabilanci da na addini da aka yi a kudancin Kaduna da Kaduna da sauransu. A can arewa maso tsakiya da kuma jihar arewa maso gabas akwai takaddama da suka yi ta faruwa tsakanin Jukun da TV da Kutef da Chamba da Fulani da Hausawa. In ka koma can kudu maso yammacin Najeriya akwai takaddama da aka samu wadda yake kira na June 12, takaddama da ya tashi bayan zaben Abiola da aka yi, shi ma wannan za a dauka wani babban kalubale ne. Juyin mulki da ya soya barar da mulkin Babangida na Godwin Oka.
To shine cikin shekaru 60 da Najeriya ta yi da samun yancin kai, a iya cewar Najeriyar nasara ta samu ko kuma koma baya? Dr. Kabiru Adamu mai bincike kan shanun tsaro ne a Najeriyar.
Idan muka duba shekara 60 Najeriya ta samu yancin mulkin kai daga Turawa, za mu iya cewa a bangaren tsaro an samu wurare da yawa da aka samu nasarori da kuma wurare da yawa da za a ce an samu koma baya. Amma dai in muka diba jimillansa duka gaba daya za mu iya cewa lalle an yi nasara dalili ko don cikin matsalolin nan duka babu guda daya wanda za a ce ta hana kasa ta tahiya ko ta tsunduma kasa a cikin yaki wanda ya mayar da ita baya ko ya sa ta a cikin wani yanayi wanda za a ce ta koma baya ba shakka akwai matsaloli da yawa
tun dai ban samu yancin kai in ka debe yakin basasar Najeriya babu wani barazanar tsaro da ya girgiza kasar kamar tarzomar Boko Haram da yanzu ke shiga shekara na 11.
The command center will be relocated to Maiduguri and remain until Boko Haram is completely subdued.
Shugaba Muhammadu Buhari kenan ke bada umarnin maida cibiyar bada umarnin yaki zuwa birnin Maiduguri yayin sharran suwa a wadi na farko inda ke cewa cibiyar za ta kasance a can birnin Maiduguri har sai an kawo karshen Boko Haram. Ba za mu yi ikirarin kawar da ƴan Boko Haram ba har sai mun ceto illahirin ƴan matan Chibok da masu ran waɗanda masu ta da kayar baya ke ci gaba da yin garkuwa da su. A wannan gabar dai ƴan Najeriya da kwararru na da bambancin ra'ayi shin an karya lagon Boko Haram din ko a'a haka ma batun yake ga ƴan matan Chibok. Wani abu mai ji hankali a bayan nan shine yadda Boko Haram ke ƙara bunƙasa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya da dukuwa da kokarin da gwamnatin ke cewar tana yi. A bayan nan dai mayakan na Boko Haram sau uku suna kai hari ga tawagar gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Azulum. Al'amarin da masana tsaro irin su Dr. Garis Gololo ke cewar akwai abin da hakan ke nufi.
Ya nuna trend ake nan, ya nuna cewar tsaron nan na kasar nan ana wasa da tsaro na kasar nan. Gwamna guda ai attack nashi su uku.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta yi kokarin magance matsalolin tsaro da ke fuskantar sassa daban-daban na Najeriya. Kama daga rikicin na Boko Haram, masu satar mutane da neman kuɗin fansa, ɗan bindiga daɗi da sauran nau'o'i na fashi da makami da kuma amfani da manyan bindigogi akan fararen hula. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Mainakaina, yanzu kuma ga Ibrahim Abdulaziz da rahoto na musamman.
A wannan rana Alhamis ne dai Najeriya ke cika shekaru 60 da samun yancin kai daga tura mulkin mallaka, wato ta samu yancin nema a ranar 1 ga watan Oktoba shekarar 1960. Kuma tun lokacin da ta samu yancin kan, Najeriya ta samu shugabanni da dama, kama daga shugabannin soji da kuma na farar hula.
We in Nigeria appreciate the advantages which the size of our country and of its population give us, but we have absolutely no aggressive intention.
We shall not fail.
My priority will be to ensure adequate peace and security.
Your ambition is not what in front of any Nigerian.
I belong to everybody and I belong to nobody.
To wai ko mai talakawa ke cewa dangane da wannan rana ta yancin kan?
A sunana Abubakar Halidu, inda mutane suke murna da cikar shekaru 60 din, muna fatan shugabanni da aka yi a baya mu sake samun irin su masu yi wa kasa aiki masu adalci da riƙon amana irin su Abubakar Tafawa Balewa da su Sagana Abana Ahmadu Bello, dukan su abun koyi ne. Sabanin yadda shugabannin suke gudanar da mulkin su a yanzu, muna fatan su dauki irin halayen su na taimakon jama'a da kuma yi wa ƙasa hidima ba son kai a ciki. Muna fatan shugabannin mu na yanzu ma za su yi koyi da irin wancan halayen.
Sunana Ali Muhammad. So abinda dai zan iya tunawa shine zan iya cewa Najeriya tana cika shekaru 60 har zuwa yanzu, za a iya cewa dai alhamdulillahi muna da shekaru kam, amma gaskiya har zuwa yanzu muna koma baya idan aka hada da kasashen da suka samu yancin kai lokaci guda kamar irin su India da sauransu. Fatan mu shugabanni na yanzu su kwaikwayi halayen na baya din, saboda kullum in suka tashi da su suke kwatantawa, adalcin su shi yasa suke kwatantawa da shi. Idan muka samu shugabannin mu na yanzu su ma suna yin haka, to al'amarin zai kai mu gaci.
Albarkacin wannan rana, gwamnatoci a Najeriya sun ma bada hutu tare ku da shirye shagulgula batun da ya ja cece ku ci a kasar, domin yayin da gwamnatoci ke ma shirye irin waɗannan shagulgula ga mutane irin su Comrade Ibrahim Alhassan Ganye, ɗaya daga cikin shugabannin haɗakar ƙungiyoyin masu bukata ta musamman wato ƙasassu a Najeriya, ya ce su dai a ɓangaren su da sauraron a kaba game da batun cewa Najeriya ta samu yancin kan.
Ana tare da Comrade Alhassan Ibrahim Ganye, jami'in hulɗa da jama'a na halittar ƙungiyar na Najeriya. To alhamdulillah, Najeriya na bikin cika shekaru 60 da samun yancin kai, na kasar suna bikin cika shekaru 60 a cikin wahala. domin idan ka dubi yanayin yanda al'amura suke tafiya a kasan nan gabaki daya kuryan na sama ne kawai yake jin daɗi yake dada tafiya sama na ƙasa kuma yana dada nitsewa a ƙasa.
Waɗannan shekaru ko ba kusan da Najeriya ta samu ƴanci ba ko me?
To mun sani a takarda Najeriya ta samu ƴanci don mun karanta a makarantu da sauransu, amma a zahirance za mu ce kaman wasu ne suke mulkanmu ba ƴan uwanmu ƴan Najeriya da muka sani da tausayawa da ake ikirari suke da su ba. Idan ka dubi al'amura yanda suke tafiya a wannan ƙasan za ka ga shugabannin kaman tausayin ya yi karanci sosai a tattare da su. Dokokin da aka ware domin al'umma su ji daɗi su samu walwalar rayuwa su samu ƴanci yin karatu da sauransu duk ba a bibiyar su yanda za ka tabbatar da cewa shin ma da gaskiyar Najeriya ne suke mulkan Najeriya. Har yanzu ni ina tambayan wannan a zuciya na kullum.
Shi ko wannan ɗan siyasa Barista Eti Shehu da ke ma zama shugaban jam'iyyar PDP a jihar Adamawa ya ce shi bai goyi bayan shagalin da aka yi ba musamman a wannan lokacin da ya kira na haulayi.
Shekara 60 da samun mulkin kai kuma kwarai da gaske buki yana da kyau, amma a cikin yanayin da muke ciki ni ban goyi bayan a ce an yi wani buki ba maimakon bukin da za a yi shugabanni su yi kira ga magoya bayan shugabannin addinanmu da a koma masallatai da coci a ƙara rokon Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci. Allah kuma ya bunƙasa wa Najeriya walwalan tattalin arzikin.
Ka ce Allah ke ce kana nufin wannan hali da ake ciki wannan hali ake ciki da zai hana a yi biki?
Yana cikin haɗin haulayi wanda yau dai talaka ganin tsadan rayuwa abin da wani zai ci da kyar wanda kuma wasu gidajen ma kwana suke ga abin da za su ci ba. To maimakon a barnata wannan kudi a je ana tara mutane ana buki, shawara na nan shi ne a gayyaci shugabannin addinanmu da su duku ba da roƙon Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Wayannan fitintunin da cututtukan da ake fama da shi na zamani Allah ya sauka.
To sai dai ku yayin da wasu ke suka ga masana irin su Alhaji Shu'aibu Idris Mekati wani masanin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa ya ko danganta yawaitar biyun mulki da kuma canjin shugabanni da cewa suke ja ci bayan da ake samu a yanzu.
Babu shakka idan ka dora kasashe da suka samu ƴancin kai wato daga Turawa na mulkin mallaka daga hannun Turawa mulkin mallaka daga 1955 hakan nan zuwa 1965 kaga kaman shekaru 10 kenan zaka ga cewa wasu kasashen sun tsere ma Najeriya fintinkau kaman kasan Malaysia ko irin su kasashen Indonesia da wasu irin waɗannan kasashen da suke wato nahiyar Asia. Hakanan idan ka dawo nahiyar Afirka za ka ga kuma akwai wasu kasashe da ba lalai bane a ce sun samu ci gaba kaman yanda Najeriya ta samu ci gaba. Idan muka zauna kawai muka ce wai Najeriya ta zama koma baya cikin wasu daga cikin waɗannan kasashen ba tare da mun dubi wasu kuma kasashen da Najeriya ta fi su ba, a gani na ba a yi makasar Najeriya adalci ba in an dora ta akan wannan ma'auni. Watakila zan iya tunanin wasu daga cikin dalilan da yasa tattalin arzikin kasar Najeriya kaman ya zama koma baya a cikin tsararrakinta. Ina ganin na farko akwai maganan shugabanci. Idan ka dubi Indonesia misali, Suharto ya yi kusan wajen shekaru 30 yana mulki. A lokacin da yayi wayannan shekaru 30 Najeriya ta samu shugabannin ƙasa a mulkin soja za su kai kaman 5 ko 6. In ka dubi ƙasar Malaysia za ka ga cewa Mahathir Mohamad tsohon prime minister ƙasar Malaysia shi ma yayi wajen shekaru 25 ne ko da 7 a jere yana mulki ba tare da wani ya an canza ba ko wani ya karɓi mulkin nan. A cikin wayannan shekaru 25 ko da 7 Najeriya ta samu wajen shugabanni sun kai 4 ko 5. Yawan canje-canjen shugabannin ƙasa ko shugaban ƙasa a ɗan takin lokaci ba ƙaramin illa bane yakan kawo wato koma baya wajen aiwatar da tsare-tsare da shirye-shiryen da za su sa tattalin arziki ya bunƙasa.
Kamar me kace shi ma Dr. Muhammad Musa, malamin tattalin arziki a jami'ar jihar Taraba wato Taso, ya bayyana wasu dalilan da kan jawo ci ba a fannin tattalin arzikin ƙasa.
Lalle Najeriya yau tana shekaru 60 da samun yancin kai. To a wannan shekaru 60 lalle an ga abubuwa masu daɗi, an ga kuma abubuwan da ba su da daɗi. Babban abu dai shine a wannan lokaci a gaskiya abin da muka rasa shine wato abin da ake cewa continuity, wato ci gaba ga bisa tsayayyen tsari guda daya akan sha'anin tattalin arziki. Wato abu ne da kowa zai iya tunawa a lokacin da aka samu yancin kai, ba da nisa sosai ba, irin tsari da aka shimfiɗa tattalin arziki a kai, wato ya ba mu babban shimfiɗa wanda in ba a ci ta gefen nan ba za a ci ta gefen can, wanda ake cewa gida biyu a maganin gobara. Amma da tafiya ta yi tafiya aka samu ganowan albarkacin mai a ƙasa, sai zamana cewa duk hankalinmu gaba ɗaya mun tattare ya koma kan wannan man fetur ɗin, sai zamana sha'anin noma da yake da faffaɗan shimfiɗa an mun nomi, in mun dubi tsarin da ya bamu a gyaɗa a nan arewa, Palm Kernel a can kudu maso gabas, da kuma koko a kudu maso yamma. Amma da aka samu man fetur sai wannan shimfiɗar ta canza, sai ya zamana cewa hankalinmu gaba ɗaya akala duk gaba ɗaya ta koma kan man fetur. To yanzu an waye gari man fetur ɗin ba abu ne da za a dangana akan shi a dindindin ba.
Dr. Muhammad Musa kenan, wani malami a jami'ar jihar Taraba. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu ci gaba da shirin, mu shakata da wannan waka.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum masoya labaran wasanni a fadin duniyar nan. Zai malami su Allah mu kowa mu komai ya sake sada mu a shirin takaitattun labaran wasanni wanda sashen Hausa na gidan rediyon mu da Amurka ke cillo muku domin shakatawar ku. Idan kuna biye da mu za ku ji cewa ana sa ran cewa ɗan kallo su guda 10,000 ne ake sa ran za su baiwa idan dunan su abinci a wasannin sada zumunta guda biyu da ƙasar Najeriya za ta fafata a wannan watan Oktoba da ƙasashen Algeria da kuma ƙasar Tunisia a can ƙasar Austria. Da farko dai Najeriya za ta kece raini ne da ƙasar Algeria wanda ta lashe kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka a ranar 9 ga wannan watan da muke ciki, a yayin da za ta fafata a ranar 13 ga wannan wata da muke ciki da ƙasar Tunisia. Dukkanin wasannin biyu za a gudanar ne a ƙasar Austria. Kamar yadda bincike ya nuna, wasannin sada zumunta na Najeriya za ta yi amfani da su ne a matsayin ma'auni don shirin tunkarar kasar Saliyo domin neman cancanta a gasar kofin kalubale ta nahiyar Afirka da za a yi a shekarar 2020. Sai dai a halin da ake ciki, kasar Najeriya ita ce ke kan gaba a rukunin L da maki 6 a wasannin biyun da ta buga. Sauran kasashen da suke rukunin sun hada har da kasar Benin da Lesotho da kasar Saliyo a gasar kwallon kafa na duniya wanda za a yi a kasar Qatar a watan Mayun shekarar bani. A dai hannun kuma club din Kano Pilas wanda za ta wakilci kasar Najeriya a gasar cin kofin club na Afirka za ta gudanar da wasannin ta ne a filin wasa na Sir Abubakar Tabawale da ke Bauchi. Pilas din ta zaɓi filin wasan da ke Bauchi ne ta biyu da filin wasa na Sani Abacha da ke garin Kano. Ana amfani da shi ne a matsayin wajen kulawa da masu ciwon COVID-19. Kwamishinan harkokin wasanni da matasa na jihar Bauchi, Honorable Adamu Manusoro, ya mini karin bayani a hirata da shi.
Gwamnatin jihar Kano da kuma kungiyar kwallon kafa na Kano Pilas sun zabi jihar Bauchi a matsayin first choice wanda sun samu kansu a wanda za su buga continental. Ka san idan an yi wasa aka gama league aka dauki na daya, na biyu, na uku wanda su ne za su wakilci Najeriya. So ita Kano Pilas daga arewa ita ce wanda za ta, muka sani wanda ta wakilci Najeriya, kuma sun kawo mana takarda. Nake cewa na tura takarda inda ya dace. To bayan na tura takarda, mai girma gwamna ya ba mu approval cewa za su iya zuwa su zo yi wasa. Kuma mu daga ministry muka rubuta takarda ma ita Kano Pilas, ko in ce ma shi commissioner na matasa da wasanni na jihar Kano through ta hannun shi chairman na Kano Pilas. Kuma ni da kaina na kai takardan, kuma sun ji dadi, sun isar da takarda yadda ya dace. Yanzu muna sauraron su masu kula da stadium, ko in ce masu kula da wasan ita Continental wato Cup, wanda za su zo su duba stadium dinmu su gani kafin a fara wasan. Amma sani na Sani Abacha stadium na Kano sun mai da shi wurin killace mutane na maganan cutar mashako, ko in ce coronavirus. Mu kuma stadium dinmu, na zaga stadium su yawa a Najeriya, idan ba mu zama na biyu ba za mu iya zama na uku a kyau. Wannan ne ina tabbatar maka. So akwai a lot of abubuwa da muke da shi, suka zabi Bauchi a matsayin shine suke so su zo su yi wasa. Wannan
za a dinga buga wasan nan NT stadium ne, ko kuma dai ɗan kallo da su zo su kallo?
Amma ita wannan wasan CAF, wasan da za su buga ba league ne na Najeriya ba, wasan da za su buga na Africa ne. So idan sun zo, dukkan mu mutanen arewa muna supporting din su, kuma muna ba su goyon baya 100%.
Abdulrahman Muhammad na Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad da labaran wasanni. Yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Gwamnatin Spain ta bada umarnin saka wasu takaitattun matakan kulli a birnin Madrid, yayin da kasar ke fuskantar ƙarin sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar coronavirus. An hana mazauna birnin mai mutum miliyan uku fita waje, da dai idan mutum zai je aiki, makaranta, siyayya, ko kuma asibiti. An tilastawa gidajen sayar da barasa da abinci su rika rufe shagunansu da wuri, tare da rage adadin masu zama a ciki da kashi 50%. An amince da sabbin matakan kullen ne yayin wani zama da aka yi tsakanin gwamnatin Prime Minister Pedro Sanchez da shugabannin yankunan kasar masu cin gashin kansa a kasar ta Spain. Shugabar Majalisar Wakilai Amurka Nancy Pelosi da sakataren baitulmanin kasar Steven Mnuchin na shirin sake wani zama yau Alhamis, yayin da suke kokarin cimma matsaya kan wani sabon shirin bada kudaden tallafi saboda annobar coronavirus wanda ya gagara samuwa. Pelosi ta ce bangarorin biyu sun tattauna abubuwa da dama jiya Laraba, kuma tattaunawar za ta ci gaba da ganawa. Shugaban adawar Rasha Alexei Navalny ya faɗa wa wata mujallar ƙasar Jamus cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ne ya sa aka sanya masa guba. A wani bangaren kalamansa da jaridar Der Spiegel ta fitar yau Alhamis, Navalny ya ce ba ni da wani da zan zarga da aikata wannan laifi illa shi. Ita dai fadar Kremlin ta musanta cewa tana da hannu a ciki.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tiya ni gabatarwa, sai kuma Julie daga Fresham da ta haɗa mana shirin, ni Zahra Aminu Fage nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.